Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannunmu da saduwa a sabuwar shekara ta 2025. Shirin zamantakewa da ke zuwa muku a kowace ranar Laraba yana tattaunawa ne kan hanyoyin inganta zamantakewa tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jan ragamar shirin.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zan jima burina.
A yau shirin zamantakewa zai duba yadda rayuwar al'umma a Najeriya ya kasance a shekara ta 2024. Shekara ta 2024 wacce ta kare a jiya ta kunshi lamura masu dadi da masu tsauri da na bacin rai da na farin ciki. Alal misali, matsalar tsaro, garkuwa da mutane don karbar kudin fansa, da kashe-kashe da shaye-shaye, da ma wasu matakai da gwamnati ta ayyana a Najeriya sun janyo tsananin rayuwa wa wasu al'ummar kasar. Ko yaya tazara yake tsakanin talaka da masu wadata a Najeriya? Tambaya kenan da ne wa wani dan gwagwarmaya, Zariyi Yusuf.
Wannan gibin ya dada budewa sosai yanzu, saboda a cikin wayanda da ake hangen su masu kudin akwai wasu matakai da gwamnati suka dauka. Ban sani ba ko rashin azanci ne ko ganganci ne, wayanda da can suke ma kaman masu kudin gaba daya an zabge su, an dawo wasu abin da Turawa ake kira middle class, gaba daya yanzu babu su. Saboda haka a Najeriya yanzu talaka ne kai can sosai ko kuma mai kudi ne kai. Kuma idan muka auna kudin sai mu fuskanci kudi ne na alal misali dangantakan kusancinka da 'yan siyasa shine arziki yanzu a Najeriya, amma ba aiki ko ka ce talaka ya je ya yi zufa ya dawo gida da yamma da wani hakkin shi ba. Saboda haka abin da ya faru ya afku kenan. Adadin wayanda za a ce masu kudi ne ko kuma suna rayuwa suna samun biyan bukatun yau da kullum ya dada ragewa sosai. Sannan adadin wayanda za a iya kira talakawa ne, talakawa kuma ba ma wai lalle akan mallakan kadarori ba, amma akan ci abinci da safe, a ci abinci da rana, a ci abinci da yamma, biya wa yaya kudin abinci, kudin makaranta, rashin lafiya ya taso a ji asibiti. To wayanda yin hakan ya gagare su, adadin su ya ninka iya misali ma a yanzu dai haka.
To wani matakai ya kamata hukumomi su yi la'akari da su kuma su kawo gyara ta yadda 'yan Najeriya gaba daya ma za su samu sauƙin rayuwa?
Na farko zan sa ran cewa gwamnati za ta dau mataki ta maido da wannan abin da ta kuma wannan matakin dauka, da cewa mun shugaban kasa yana tunanatawa cewa shi ba zai canza ba. Kuma ba komai bane saboda akasarin ire-iren su ko an sai da litan mai 10,000 ba shafin su zai yi ba. Saboda haka akwai wannan na farko. Na biyu kuwa ina jin zai zamanto da amfani musamman a fannin ba da tallafi ga masu kananan sana'o'i. Gwamnati ta dau wannan muhimmanci kada a siyasar ta wannan, saboda mai gudanar da dan kasuwanci shi ma ya samu ya dan lallaba, wataƙila har ya ɗebi mutum biyu uku ko biyar aiki shi ma. To ina jin wannan zai zamanto da amfani in aka dau wannan matakan gaggawa zai taimaka tukunna kamin a dubi wayarsu domin.
Ga Alhaji Salihu Abubakar daga jihar Nasarawa kuwa, wasu 'yan siyasa sun kara wa talakan Najeriya tsananin rayuwa. To waɗanne kalubale aka samu a cikin wannan shekara?
Wallahi kalubale da muka samu a wannan gwamnati na APC da farko babba shine tsaro. Kalubale da muka samu na biyu shine cire tallafin da gwamnatin ta yi na rashin tosaya wa talakan ta kowane gefe. Na uku, wallahi ba magunguna a asibiti kuma tattalin arzikin mu ya lalace. Talaka na cikin tsadar rayuwa. Sannan akwai daga ciki akwai manya rashin tsaron, ka duba kaman babban sarki kaman sarkin Goberwa an kake shi, gwamnati bata san wa inda sun yi wannan aikin ba, sannan gwamnati bata san inda wannan mutumin yake ba, har an kake shi. Wannan ana nuna wa talakan Najeriya ba tsaro a gwamnatin nan, suna tsaron kansu ne kawai, sun damu da kansu ne kawai, sun ke saya ma kansu kayan morewa.
A bangaren al'umma fatin da kana ta mika yatsa a gwamnatin ne
ta yi shi. Da al'umma kuma ya rige su yi, yanzu mu daina zaben sai wani mu zabi wanda zai zama mana alkhairi kawai. Shi yasa zan faɗa wa duniya, an ce in ɗan uwanka ya yi laifi ka faɗa, ya kamata mu rinka zaben mutanen da su zama mana alkhairi su kawo mana ci gaba. Abin da ya sa na ce zaben Tinubu bai zama alkhairi ba, baya sauraron talaka, baya jin tausayin talaka, baya jin koke-koken talakawa.
To amma kuma akwai masu ganin cewa matakan da sa sun dace kuma nan gaba za a ci gajiyan abinda ya sanya.
To a kullum zai da babaji ana faɗa mana nan gaba nan gaba wani gaban ne tun muna yara ce sai gaba har yanzu ba samu gaban ba har yanzu muna cikin wahala kenan zamu kare wahala mu dawoma wahala wallahi wannan kariya ne idan da bazaina barin fada muke gaskiya tun kama mulkin Buhari ya wannan sunan bu wahala ɗin Najeriya suke kyawa
to ya za a samu mafita
mafita shine muna ta roƙon Allah ya kawo mana mai kishin kasar nan gwamnati mutumin da zai shugabance gwamnati yana da kishin kasar nan suna kira ga ƴan Najeriya yin zabe mai zuwa ya zo ba zabe mutumin da ba ruwan mu da addinin shi ba ruwan mu da nahiyar shi ba ruwan mu da shi kowane kabila ne mai kokari mu zabe shi bisa yarjejeniya da adalci da yadda da juna kawai dan ya gyara wannan Najeriya mu ci gaba mu na alheri
to a bangaren al'umma fa ta ina su kuma za su gyara kansu
eh da al'umma za su gyara kansu su yi hakuri da talauci yanzu masu kidnapping din nan masu sata yayin mutane masu faki a hanya duk talakawa ne wa'yansu suna cewa matsi ne ya kai su duk matsi insha Allah wani lokaci zai wuce duk wanda ya sayi kayan ki sai da ya ga da ba zai sayar muna cikin wannan haulayin kuma gwamnatin mu ba su damu da mu ba
dan Allah ku zo